بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta asabar a yau muna 8 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 2 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 24 a cikin littafin makarimul akhlaq na babban malami fadilatu sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah madaukakin sarki ya mishi rahama daga wannan masallaci mai albarka masallacin da ke nan unguwar Raji Quarters anan cikin garin Bauchi darasin mu na baya mun tsaya karshen inda malam yayi mana bayani kan cewa na daga cikin dabi'u masu kyau da ake so musulmi ya dabi'antu da su ya siffanta da su akwai rike sirri duk wanda aka bashi amana aka bashi sirri da magana ko wani abu ko wani ya tada masa wani abu wanda yake sirri ne nashi to wajibi ne yayi kokari ya rike mishi wannan sirri kamar yadda muka ji ayoyin alqur'ani da kuma hadisi masu tarin yawa daga bakin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda suke mana bayani akan wato wajibcin dabi'antuwa da wannan dabi'a ta rike sirri Allah madaukakin sarki ya sa mu dace zamu tashi inda malam zai mana bayani akan wato daga cikin dabi'un musulmi nagari akwai alwafa'u bil ahdi wa injazul wa'di daga cikin abinda ake so mutum ya dabi'antu da su akwai cika alƙawari ana so musulmi ya zama mai cika alƙawari kar ya zama mai wasa da alƙawari duk lokacin da mutum yayi alƙawari a matsayin shi na musulmi to ana so ya cika Allah ya lissafa mana cewa na daga cikin sifofin mu'minai wadanda Allah zai ba su aljanna akwai wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un suna kula da amanonin su suna kula da sirrorin da ke tsakanin su ma'ana suna kula da amanonin su kuma suna kula da alƙawuran su ba sa sakaci da alƙawari ba sa sakaci da amana malam yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa aufu bil ahdi Allah yana cewa ku cika alƙawari idan kun yi alƙawari ku cika innal ahda kana mas'ula domin alƙawari abin tambaya ne a gaba ga Allah ranar tashin alƙiyama duk wanda yayi alƙawari Allah subhanahu wata'ala yace to wajibi ne akan shi ya cika wannan alƙawarin domin Allah subhanahu wata'ala zai tsaye da shi yayi mishi tambaya akan wannan alƙawarin ranar tashin alƙiyama wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa a wata ayan wa aufu bi ahdi llahi idha ahadtu ku cika alƙawuran Allah a lokacin da kuka yi alƙawari sannu kai alkawari ku cika wannan alkawarin wa qala ta'ala a wata aya Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku wadanda kuka yi imani ku cika alkawuran da kuka dauka abinda kuka daura tsakanin ku na alkawari Allah ya ce ku cika wa qala ta'ala a wata aya Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku wadanda kuka yi imani me yasa kuke fadin abinda ba ku aikatawa me yasa za ku dauki alkawarin cewa za mu yi kaza bayan kun san ba za ku yi ba kabura maqatan indallah ya kai makura wajen zama abin tsana a wajen Allah Allah baya son wannan dabi'al Allah baya son wannan halin an taqulu ma la taf'alun ku dinga fadin abinda kun san ba za ku aikata ba duk abinda kun san ba za ku aikata shi ba Allah ya ce to ya kai makura ya kai abin tsana a wajen Allah ku dinga fadin wannan abu ku ce zan yi alhali ko kun san ba za ku yi ba dan haka Allah ya ce wannan babu shakka abin tsana ne a wajen Allah wal ahdu ma yu'ahidul insanu bihi ghayrahu alkawari shine abinda mutun zai ma dan uwansa alkawari wa huwa nau'ani nau'i biyu ne akwai ahdun ma Allah azza wa jalla akwai alkawari tsakanin bawa da Allah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihi Allah madaukakin sarki ya fadi a littafin sa yana cewa wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna Allah yana cewa tun lokacin da ubangijinka ya dauki alkawari da ɗan adam ƴaƴan adam a lokacin tun suna tsatsan annabi adam Allah yayi alkawari da kowa ya kuma shaidantar da kowa akan kansa da kansa Allah ya ce shin ba ni ne ubangijinku ba ma'ana ba ku yi alkawari ina so ku yi alkawari da ni cewa in kun zo duniya ni kadai za ku bauta mu Allah ya ce kuma ku zama shaida qalu bala shahidna kowa ya ce Allah mun shaida mun yi alkawari shi yasa in an tada alkiyama Allah in ya tada mutane sai ya ce alam ahadu ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytan Allah sai ya ce ya ku ƴan adam shin ba na yi alkawari da ku a baya ba cewa ba za ku bauta mu wani ba bara ku bauta ma shaydan ba innahu lakum aduwwun mubin saboda shi din maki ne a gare ku mai bayyana kiyayya a fili wa an ibuduni ba nayi alkawari da ku cewa ni kadai za ku bauta mawa ba ai mun yi wannan alkawarin da ku saboda ka Allah zai ce mun yi alkawari da ku cewa ba za ku bauta ma kowa ba in ba ni ba to me yasa ku bauta ma wani daka wannan shine alkawari na farko da ya zama wajibi akan dukkan musulmi ya cika shine alkawari tsakanin shi da Allah alkawari tsakanin shi da Allah na cewa zai bauta ma Allah shi kadai wannan shine na farko sannan yace fa qad akhadha al'ahda ala ibadihi jami'an an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an li'annahu rabbuhum wa khaliquhum Allah yayi alkawari da bayinsa gaba daya cewa za su bauta masa ba za su hada shi da kowa wajen bauta ba domin shine mahalicin su shi kadai shine ubangijin su wa ahdun ma'a ibadillah abu na biyu kuma shine alkawari tsakanin bayin Allah bayan alkawarin da mutun ya dauka tsakanin shi da Allah akwai kuma alkawari tsakanin bawa da bawa akwai alkawari tsakanin bawa da bawa wa fihi al'uhudul lati taqa'u bainan nas wannan shine alkawarin da ke faruwa tsakanin mutane bainal insani wa bain akhihi almuslim tsakanin mutun da dan uwansa musulmi bainal muslimaini tsakanin musulmai guda biyu wa bainal kuffari da kuma tsakanin kafirai wa ghairi zalika min al'uhudil ma'rifa da kuma makamantan haka min al'uhudil ma'rufa na alƙawura waɗanda suke sanannu faqad amara Allahu ta'ala bil wafa'i bil ahdi Allah madaukakin sarki yayi umarni cewa duk alƙawarin da aka yi a cika wa qala azza wa jalla Allah yana cewa wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alkawari domin alkawari abin tambaya ne a wajen Allah ya'ni anna alwafa'a bil ahdi mas'ulun anhu al-insanu yawm al-qiyama abinda Allah yake nufi shine cika alkawari alkawari da mutun ya dauka to Allah zai tambaye shi akai ranar tashin al-qiyama yus'alu an ahdihi hal wafa bihi am la za a tambaye shi game da duk alkawarin sa a ce ya cika alkawarin nan ko bai cika ba ashe kenan yana daga cikin ɗabi'u na karamci ɗabi'un manyan mutane shine cika alkawari wasa da alkawari ɗabi'a ce ta ƙananan mutane duk wanda zai yi alkawari kuma ya kasa cika wannan alƙawarin nashi to ya zama karamin mutum babu girma tattare da shi koda ko yana ganin yafi kowa girma to yafi kowa kaskanci ne saboda me saboda ya saba alƙawari cika alƙawari kuma wajibi ne dole ne babu zabi duk abinda mutum ya san cewa ba zai iya cikawa ba to haramun ne dauki wannan alƙawari haramun ne dauki wannan alƙawari wa qala ta'ala sanna Allah yana cewa wa aufu bi ahdi Allah idha ahadtum Allah yana cewa ku cika alƙawarin Allah lokacin da kai alƙawari wa qala ta'ala a wata ayin Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'aluna ya ku wadanda kuke imani me yasa kuke fadin abinda kun san ba ku aikatawa abinda ba za ku yi aikatawa ba dan me za ku fadi kabura maqatan indallah ya kai makura ya girmama wajen zama abin tsana a wajen Allah Allah baya son wannan dabi'ar an taqulu ma la taf'alu ku dinga fadin abinda ba ku iya aikatawa duk abinda kun san ba za ku iya cikawa na alƙawari ba to kar ku malam yace wal insanu idha ahada walam yufi bi walam yufi faqad qala ma la yaf'alu duk wanda yayi alƙawari kuma bai cika ba to ya fadi abinda bai aikata ba ya fadi abinda bai aikata ba kuma dabi'an babban mutum shine aikin sa yafi yawa akan maganar sa duk wanda maganganun sa suka fi ayyukan sa yawa to ya samu matsala ya mai da kanshi karamin mutum amma babban mutum bai cika yawan surutu da maganar cewa zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza ba a aikin kawai ake gani a kasa aikin ake gani a kasa dan haka burace-burace ne kawai da cewa zan yi kaza zan yi kaza ko a babil lahira Allah ya ce in an je lahira ita laysa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab burace-burace ku da ku da ahlul kitabi cewa ai mu ne manya a lahira mu ne kaza Allah ya ce duk wannan ba zai aiki ba manya amal su'an jazabi duk wanda ya mara kyau to za a saka masa wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wala yuzlamuna nakira wa huwa muhsin fa ulaika yadkhuluna al-jannata wala yuzlamuna nakira wanda yayi aikin alheri kuma za a bashi aljanna saboda haka shi a wajen Allah ba maganganu da burace-burace da yawan zan yi kaza zan yi kaza duk wannan bai da amfani a wajen Allah abu ɗaya ne mai amfani a wajen Allah shine aiki shine aiki daka a ko ina ne mutum mutumin kirki babban mutum to bai cika yawan surutu ba bai cika yawan surutu ba domin yawan magana da cewa ina son in yi kaza ina son in yi kaza ko kuma nayi alƙawarin kaza nayi alƙawarin kaza dabi'ar kananan mutane ce dabi'a ce ta kananan mutane amma babban mutum aiki kawai ake gani a kasa aiki kawai ake gani a kasa fa masalan malam yace misali law qulta li shakhsin in kace ma wani ahadtuka alla ukhbira bis sirri alladhi bayni wa baynaka na maka alƙawari cewa wannan sirrin da ka bani ba zan faɗa ma kowa ba ba zan ba ma kowa labari ba aw ahadtuka alla ukhbira bima sana'ta fi kaza wa kaza na maka alƙawari abinda kai din nan kaza da kaza din nan da ka aikata ba zan faɗa ma kowa ba thumma naqadta wa akhbalta sai kuma ka warware alƙawarin ka bada labari fa hadha min alqawli bima la yuf'al wannan ya shiga cikin fadin abinda ba aikata ba domin ka fadi abinda baka aikata ba ka ce zaka yi kuma mene baka yi ba ka ce zaka rike sirrin kuma baka rike sirrin ba lima taquluna ma la taf'alu dan me kuke fadin abinda ba ku aikatawa dan me saboda ka ana so in zaka yi magana to in zaka yi alƙawari to kai alƙawarin abinda zaka iya shi yasa hatta irin wannan kananan alƙawari da ake yi wataƙila kin zo zaki fita unguwa yaro ce mama zan bi ki sai ki ce zauna zan siyo maka kaza da sunan ya zauna wannan alƙawari ne kika ɗauka dole ki cika shi dole annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wata mata cikin sahabbai ummu sulaimi ta kira wa yaro ta ce zo ka karɓa manzo Allah ya ce me zaki ba shi ta ce dabino annabi ya ce da baki bashi wani abu ba sai an rubuta miki cewa kin yi ƙarya kai ko maka da ka cikin iyaye suna da yawa
ina da yawa
wani yaron ma casa shi za a yi amma sai a ce mai zo ka karba haka ne ko baka ba casa shi za a yi amma sai a ce mishi zo ka karba sai kuma ya zo a daka shi baki kyauta ba Allah ya shirye mu wa qawluhu da fadin Allah da yake cewa kabura maqtan inda Allah Allah ya ce ya kai makura wajen zama abin tsana a wajen Allah ya'ani kabura bughdan ya'ani kabura bughdan inda Allah an taqulu ma la taf'alun yana nufin cewa ya kai matsayin makura wajen abin tsana Allah baya so Allah yana fushi da mutum in yana fadin abin da baya aikatawa fa inna Allah yubghidu hadha shay wa yuhibbul mufina bil ahdi idha ahadu Allah yana fushi da irin waɗannan abubuwan yana son masu cika alƙawari idan sun yi alƙawari yana son waɗanda in sun yi alƙawari za su cika idza ra'aita ar-rajula yakdhibu idza haddatha malam yace in kaga mutum yana yin ƙarya in yayi magana duk abin da ya faɗi sai yayi ƙarya wa khalafa idza wa'ada in yayi alƙawari ya saba wa yakhunu idza tumina in am aminta da shi yayi ha'inci fa hadhihi okay mutallaki hadisi ana abi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace ayatul munafiqi thalathun ayatuhu ya'ni alamatuhu thalathun manzo Allah yace alamomin gane munafiki guda uku ne in kana so ka san wane ne munafiki manzo Allah yace to daura mutum akan wannan mizani guda uku na farko shine idza haddatha kadhaba duk sanda yayi magana to zai yi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa in yayi alƙawari zai saba wa idza tumina khana in an bashi amana an aminta da shi zai ha'inci ya'ani anna hadhihi min alamatil munafiqin manzo Allah yana nufin cewa wannan yana daga cikin alamomin me munafiki shine in yayi magana zai yi ƙarya in yayi alƙawari zai saba in an bashi amana zai ha'inci wannan ɗabi'a ce ta munafikai wanda musamman yanzu in ka ɗauko wannan hadisin ka kawo ta Najeriya to za ta yi ta yawo akan mutane ka ɗauko wannan hadisin ayatul munafiqi thalathu ka shigo da shi Najeriya ka faro tun daga shugabanni su kan wannan dama mafiya yawan su certified munafikai ne su mafiya yawa manzo Allah ya riga ya musu stamping mafiya yawan su ai domin a cikin waɗannan sifofi guda uku na munafikai wanne ne ba sai ƙarya sun fi kowa shahara da ƙarya shugabannin ƙasar sun fi kowa shahara da ƙarya saba alƙawari har ma an kai magana in an san ba za a cika ba sai a ce da kai alƙawarin 'yan siyasa saboda sun shahara da wannan ha'inci da yaudara sun fi kowa shahara da wannan sun fi kowa shahara ai shi yasa ai kowanne daga cikinsu idan zai hau mulki sai an ba shi alƙur'ani ya rantse ya yi alƙawari a matsayin shi na musulmi ya yi alƙawari ya rantse da alƙur'ani cewa zai yi ma jama'ansa aiki kuma da ƙarshe ya take rantsuwan da ya yi da alƙur'ani nan ya yi biris saboda yana so ya tara duniya yana son tara duniya shi yasa wai shi ma gwamna wai ko shugaban ƙasa wai in zai ɗaura wani akan wani ɓangare wanda yana so ɓangaren ya dinga kawo masa wani abu gwamna ne yana so ya ɗaura wani a matsayin chairman wai zai ce wai ka zo ka rantse da alƙur'ani cewa ba za ka juya min baya ba a to kai ma da ka yi rantsuwa da alƙur'anin ka take rantsuwa ai idan rantsuwa da alƙur'ani na tasiri a zuciya ya kamata ya fara da kai ne tukunna kai ma ka rantse ka take to ina kuma ga wani ina ga wani saboda haka duk wannan alƙawarin gaba ɗaya sun ɗauka amma ba sa cikawa kowa a cikinsu sai da ya rantse da alƙur'ani kafin aka ɗauki kujera aka bashi amma dubi yadda suka koma a cikinsu in ka cire in ka tara 'yan siyasa goma to taransu suna da siffofin munafukai tara suna da siffofin munafukai zai yi wahala ka cire ɗaya mai kyau zai yi wahala da ƙaryan da saba alƙawarin da yaudaran
har da warware rantsuwa su yi rantsuwa da sunan Allah su take eh saboda ba su dauki alqur'ani a bakin komai ba ba su dauki sunan Allah a bakin komai ba Allah ya kiyaye shi yasa yanzu mu duba mu ga yadda al'amura suke tarintabe mana a babin shugabanci kalli irin yadda insecurity yayyawa a cikin ƙasa yadda ake ta kama mutane yan kidnapping din su ita kashe mutane shugabannin da suka yi rantsuwa da alqur'ani wai sun ce ba su san inda wannan kidnappers din suke ba ba za su iya kamo su ba amma muna gani kwana-kwanan nan ne wani dan TikTok yayi bidiyo da sunan wani ya rasu sai wasu suka dauko bidiyon suka kara da hoton shugaban ƙasa suka yada da sunan cewa shugaban ƙasa ya mutu kawai aka turo aka kama shi wai ya ce shugaban ƙasa ya mutu dan fadin cewa shugaban ƙasa ya mutu babban laifi ne da yayi wanda ya cancanta a daure shi a gidan kurkuku ya cancanta yanzu aka kai shi gidan kurkuku wai meye ne laifinsa shine wai ya ce shugaban ƙasa ya mutu shine wai laifinsa yanzu haka an kama shi an kama shi an daure shi to tambaya a nan ita ce shugaban ƙasan ba zai mutu bane ba zai mutu bane ba mulki ne yasa ka kake jin cewa bai kamata a ce ka mutu ba to ba ga man gabacin ka ba Buhari ba ya gama mulkin ba yanzu ya mutu ko bai mutu ba yanzu akwai wanda za a kama shi a daure shi dan ya ce Buhari ya mutu na rantse maka da Allah shugaban ƙasa Tinubu akwai ranar da za a zo a shafinka na Facebook naka personal shafinka na kai shugaban ƙasa a wannan shafin za a rubuta cewa Tinubu ya mutu a wannan shafin naka a nan za a rubuta cewa Tinubu ya mutu su securities din naka da suka taho suka kama shi su ne za su yada cewa ka mutu kuma ba yanda aka iya a lokacin mulki mulkin banza kujeren mulki kujeren aski kafin ka hau wani ne ya hau ya sauka kuma dole kai ma ka sauka ka ba mu wani waje amma giyan mulki ta ɗebe kawai dan an ce ka mutu wai ka turo a kama mutum kawai dan ya ce ka mutu to ka dawo ma a duniyar mana ka dawo ma a duniyar ana nan ana ta kashe mutane a daidai lokacin da wai ake fama da wannan matsalolin kashe-kashen mutane da wane ne wai sai gashi wai wasu mata wai yan wasan kwallo wai sun an tura su su je su wakilci Najeriya a kwallo a wata kasa wai sun dawo sun ciyo kwallo daga jerin suke tarabin cinya shugaban kasa ya tara su ya musu walima an ba kowace a cikin su kudin da ya kai naira miliyan 150 naira miliyan 150 a daidai wannan lokacin ni dai kan dai sisi na yana ci wannan naira miliyan 150 din wallahi ban yafe shi ba wallahi in ku kun yafe Allah ba da lada yawa amma dai ni kan dai wallahi ban yafe shi ba dan shi ma Buharin da kuka ga ya mutu muna ce talakawa su taimaka su yafe masa saboda mun sani Allah ne shaida cewa wallahi yayi iya bakin kokarinsa ya samu tsaiko ya samu matsaloli Allah ya gafarta masa dan adam ne shi amma dai wannan iskancin kan wallahi ba za mu yafe muku ba kuma fatawal da ake baku cewa wai idan ka nemi gafaran Allah haƙƙin mutane ko baka yafe ba Allah ya yafe ku sani ba wannan fatawan kuskure ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rantsuwa da Allah yace wallahi la tu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyama manzon Allah yace wallahi haƙoƙin da kuka ci manzo Allah ya ce wallahi da ku mai da su zuwa ga masu soran tashin kiyama duk wanda ya tafi da haƙƙin wani wallahi sai ya mayar wai kan me yasa manzo Allah ma ya ce duk wanda ya jagoranci mutum 10 za a zo da shi ran tashin alkiyama a daure adalci ya kunce shi ko zalunci ya halaka shi wai ma'ana shine za a zo da Tinubu a daure an daure shi za a tsaye da shi a tare da yan Najeriya ɗaya bayan ɗaya za a kira ɗaya bayan ɗaya sai an warware ba haƙƙin kowa a kansa kafin ya tsallake in ba ka ba wallahi sai an kai shi wuta kar ku raba ɗayan biyu wallahi wallahi sai an kai shi wutan ba haka ba amma daidai lokacin da ake wannan ana cikin wannan masifan ya ji ya ciwo mutane bashin trillions an zo an ɗebi kuɗin ana raba mu wannan iskan matan su ma kuma talakawan da yake dubban mu san ciwon kanmu ba ka ji kowa shi rutsi da a ce wa malamai aka ɗauki wannan kuɗin aka bayar da malamai ne aka tara su aka raba musu wannan miliyan 150 da yanzu kaji talakawa malamai sun dawo ɗan duniya an saye su ba su faɗin gaskiya ma gwamnati wane ne da yanzu kaji ana ta tsine musu albarka amma saboda mu ɗan iska aka bayar tsinannu kaji kowa shiru kowa kaji shi shiru ana cin wannan bala'i da ciwo bashin trillions a ɗaya biliyan 20 da biliyan bilba wai an je wai ana gyaran wai ana canza fentin jirgin shugaban ƙasa Allah ya isa bayan gyara fentin jirgin shugaban ƙasa shi yasa wani yake ce mun wai mu ɗan Najeriya mun je lahira wai hisabin mu zai yi tsawo wai saboda bashin da shugaban ƙasa ya ciyo mana nace a hisabin sa zai yi tsawo dai hisabin sa zai yi tsawo dai a lokacin da za a ciyo bashin mu aka wa ci mai sa hannu a takardar an nemi shawarin mu ne mu muka ce ya ciyo da aka ciyo mai aka mana da shi mai aka mana da shi aka ciyo ba su suka ciyo suka raba kayan su tsakanin su ba to su da tsaye da su su biya mun ka mu cewa za mu yi insha Allah ta'ala su za su tsaya su biya bashin ba abin da ya shafe mu ba wanda mun ka sashi ya ciyo mana bashi duk wanda ya ciyo to ya ciyo ne makansa duk wanda ya ciyo ya ciyo ne makansa amma da suka ciyo bashin kudin tsakani da Allah me suka mana da shi me muka gane cewa an ciyo bashin nawa aka ba mu a ciki ba abinda aka ba mu a ciki ba abinda aka mana da shi haka da su da ƴan iskan mawaka da ƴan kwallon da suke ba mu kudin sa tsaya su yi bayani amma dai mu kan wallahi lafiya lafiya za mu wuce insha Allah ta'ala saboda haka mafiya yawan su wannan hadisin wallahi yana aiki a kansu mafiya yawan su ba sa tunanin lahira gaba daya ko kaɗan ba sa tunanin lahira ka dube su da yadda suka taru akan gawon Buhari suka dinga kuka shargab suna jika riga suna kuka kai ka ce wa'azi ya shiga zukatansu eh kai ka ce wa'azi ya shiga zukatansu ashe kukan kukan nan mai bunsuru ne wai malami yayi wa'azi akan ba a bada zakka an ga Alhaji sai kuka yake yayansa suna mulna yau baba zai fara cire zakka yace a yana kallon malamin kawai gemun sa ne kamar da nabun sirrin sa da ya taba bata saboda haka shi ba batun zakka yake ba qalu sawa'un alaina kenan awa azta am lam takum min alwa'izi mutanen annabi hudu suka gama sauraron shi yayi wa'azi suka gama jin sa suka ce kai hudu da yaka ji mu fa da kai wa'azi da kar kai wa'azi duk ɗaya ne mu a wajen mu ba abinda zamu gyara ba abin da za mu gyara ashe wai su ma wa'azin da suka je suka dauko kenan a wannan kukan da suka yi tai to su wa'azin da suka je suka dauko kenan daga zuwan suka zo na a majalisa wai sun karo jihohi guda 12 me muke bukata jihohi guda 10 wasu sababbin mutane za a ɗebo a zuba a jihohi ba dai mu ne ƴan Najeriya ba za a kasa mu wannan duk ba shi muke bukata ba kuma wannan hadisin ba sun fayi alkawari cewa za su yi wannan aikin sun yi alkawari cewa za su yi wannan aikin amma ba su cika ba ba su cika ba ina gaya muku wallahi mutum ya yi shugabanci a Najeriya ya tsallake wallahi sai wanda Allah ya marahama musamman da yanayin waɗannan shugabannin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa da kansa hadisi yake cewa wailul lil umara wailul lil umana wailul lil urafa annabi yake cewa shugabanni sun shiga uku sun lalace boni na azaba ya tabbata a gare su annabi yace ɗaya daga cikin su shugabanni za su yi buri dan tashin alkiyama ina ma da madadin shekarun da suka karanci suna shugabanci da igiya aka sa musu a wuya aka rataya su a jikin tauraro suna rito tsakanin sama da ƙasa za su yi burin hakan ya fi musu sauki akan kujerar mulki da suka karba hakan da ya fi musu sauki akan kujerar mulki da suka karba amma ba sa jin wazin ko an musu wazin a banza yake tashi karshe su zo ko a kama mai wa'azin ko kuma da karshe in tafiya ta yi tafiya a kashe shi mai dalili kawai shi ne saboda an yi musu wa'azi saboda haka su mulkinsu ya kai sun fi karfin su ji ayoyin Allah su sun fi karfi a cikin shugabanninmu musamman da yawan 'yan siyasan nan mutum ne suke zuwa wa'azi a cikinsu sallan juma'a amma mutum ne suke zuwa a cikinsu hatta kai ga maduran da wannan siyasa zai zo masallacinku sallan juma'a to wai tun kafin ya zo sai an turo an sanar da ku cewa yau wani zai zo sallan juma'a nan haka suke yi saboda ka sauwin gaba inda aka ware dan limamai dan saboda in sallan liman ta rikice ya jawo ɗaya daga cikin limamai sai a tura limaman gefe sai a saka ƴan siyasan jahilai ba su san komai ba sallan liman ta rikice alulansa ta ɓaci ya jawo shi kuma ƙarshe ya bi shi su fita tare imanin bai san komai ba saboda haka ya tsaya a saitin liman a nunansa ta kare ka ganye ci awo shi ya bi shi su fita tare saboda bai san komai ba saboda haka za a taho tun da wuri ga masu kyamara nan sun saita suna zuwa tun daga saukowar shi a mota ana fara kacau-kacau da a watsa cewa yau wani ya zo masallaci kaza ne sallan juma'a ya zo ya zauna a sau da zuwa dauke shi hoto ya kabbata sallah za zuwa dauke shi hoto cewa gashi nan ya zo masallaci kai ka ce yayi ma Allah ne dan ya zo sallah bayan an idar da sallan kuma liman ya tashi yayi godiya muna godiya ma dan siyasa wani da ya zo masallacin mu sallah kada Allah ya sa ka zo kada ka zo ai haka liman zai tashi yayi jawabi wai suna masa godiya wai da ya zo masallaci sallah suna mai godiya saboda ya zo sallah to da ya zo sallah ma waye dan mutum na shugaba an dauke mai sallah ne yadda sallah nan take wajibi akan mamu yanzu za mu zo nan mu yi sallah ne in tashi tsaye in ce jama'a muna muku godiya da ku zo nan masallacin sallah to haka yake akan shugaba in an taho masallaci kowa ya zama flow member liman shine kadai jagora masallaci kowa ya zama flow member kowa ya zama fulon mamba a cikinsu 'yan siyasan nan gaba ɗayansu mutum nawa ne suka iya fatiha mai kyau fatiha mai kyau mutum nawa ne suka iya a cikinsu a tsaye da su yanzu a tashi kiyama yanzu a tsaye da su a ce duk talakawa sun yafe musu komai amma su karanta fatiha duk wanda a cikinsu ya karanta fatiha ba gyara ya wuce aljanna da yawansu wallahi ba za su tafi ba da yawansu ba za su tafi ba saboda sun ɗauka in ka zama ɗan duniya ka zama ɗan siyasa to an yafe maka addini an yafe maka addini saboda haka wani lokacin kuma sai an zo taron addini ka gansu da karambani suna son jawo aya kaga ya ɗauko ayan Qur'ani daga sama ya ci kuikuyota ya ci mutuncin ayan hakan kuma talakawa suna masa kabbara gwamnanmu ya jawo aya bayan ya ci mutuncin Qur'ani wallahi wani gwamnan ma ya yi shiru kawai ya yi jawabinsa ba tare da ya jawo aya ba ya fi alheri dan cin mutunci ne gare shi da kuma wanda yake jagoranta a ce kana gwamna baka iya karatun Qur'ani ba wallahi ka ci mutuncin 'yan jihar ka ka ci mutuncin su amma da yawan su ba su damu ba kana zuwa ga inda suke kashe kudin jama'a ne amma a harkan da su suke so suke kashe kudin bayan kuma kudin ba nasu bane yanzu wayannan matan da suka je suka ciwo kwallo suka dawo mu dan Allah me suka kara mana kasa mu yi suka kara mana kasa mu yi an ga dama ce mana ba ma kishin kasa amma wallahi mun ana kwallo da 'yan Najeriya wallahi addu'a muke Allah ya sa a ci Najeriya saboda kwallon me take tsinana mana sai dai a kwashi kudin mu a je a kashe a banza da wofi a cikin kudin mu za a kwasa a ba ma 'yan kwallon su hau jirage su tafi 'yan rakiya su hau jirage su tafi 'yan majalisu su tashi su bi su cinje kallon kwallo da a cikin kudin mu za a yi ake wannan iskancin kuma ina ruwanmu da kwallo mutane nawa ne suka ji suka yi gasan alkur'ani suka ciyo na daya na biyu na uku na hudu a kasan nan ko dan majalisa kun taba jin ya tara su taro ya musu walima ko kansila sai yan kwallo wanda ma bala'i suke kara mana makasan wayannan matan fitsararrun wanda manzo Allah ya ce da inda kuka gansu ko tsine musu nan da ma tsine nuni taron sa cikin kasan ma karin bala'i ne amma an zo an dibe mana kudin mu an je an raba musu eh ni dai kan wallahi na waje ne Allah ya isa wallahi in suna so mu yafe musu tun suna rai wallahi su dawo da shi ai in ku kuma kun karanta a wala in sabaltum kun yafe to wannan ku Allah ba da lada amma dai ni kan dai wallahi za mu je mu tsaya da su amma sai sun dawo da shi tukunna wanda ya tuba ya dawo da shi Allah ba mai karban tuba ne in mutun ya tuba tuba kuma in ka zalunci mutane ka kwashi kudin mutane to istighfari baya wadatarwa sai ka dawo da abin da ka saci istighfari ba zai wadatar ba sai ka dawo da abin da ka saci dole ka dawo da abin da ka saci amma dai in kujeran mulki ne za a yi da a gaba kafin ku wasu ne suka yi da kujeran na dawwama ga wani da kai bai iso gare ka ba kujeran mulkin na tana dawwama ga wani da bata iso gare ka ba ba giyan mulkin bane ta ɗebe shi har yake jin cewa baya so a ce ya mutu har aka kama wanda ya ce ya mutu to inda a ce ba a mutuwa kuma ba a sauka da kujeran na ta iso gare shi ba ta iso gare shi ba saboda haka shugaban kasa wannan tagumin da kai a gaban gawa kai shiru mun dauka kai kana daukan wazi ne kana tunanin lahira ashe kai wai da ka dawo ka dauka kai ba za ka mutu ba lallai ka kama daji kuwa wallahi ka kama hanyar daji ashe kai yanzu kin ka dauka tunda kana kan kujeran mulki kai ba za ka mutu ba baka maso a kira maka mutuwa la haula wala quwwata illa billah eh to ai shi kan shi Buhari da ya mutu ai ba san mutuwan yake yi ba baya so mu ma kuma za mu mutu amma da Allah kuna son mutuwa ni dai ba na son mutuwa wallahi yanzu in nace da ku Allah ya ba mu aljanna sai ku ce me Allah ya ba mu aljanna sai ku ce me amin ko to Allah ya sa mu mutu Allah ya sa mu mutu ya kuka shiru to amma zai yiwu a shiga aljanna ba a mutu ba zai yiwu a shiga aljanna ba a mutu ba ba zai yiwu ba amma dai duk ba mu san mutuwan nan to amma ya muka iya tunda Allah ya kalli annabi ya ce da shi innaka mayyitun wa innahum mayyitun Allah ya ce ma annabi wallahi za ka mutu Allah ne yake gaya ma annabi haka wallahi za ka mutu kuma su ma za su mutu to waye kai din kana shugaban kasa ba da ce za ka mutu ba kai kai annabi daraja ne kawai din kana shugaban kasa din an ce ka mutu shi ne ka tura tattara mutum saboda an ce ka mutu akwai lokaci yana nan yana zuwa da ba yadda aka iya iyalanka su za su yada cewa babanmu ya mutu kuma lokacin ba wanda ya isa ya hana cewa ka mutu babu ba wanda ya isa ya hana cewa ka mutu sannan kuma to idan an ce ka mutu sai ya sa ka mutu kafin lokacinka zai sa ka mutu kafin lokacinka ba zai yiwu ba inda cewa ka mutu na sa ka mutu to ni dai kan da wata biyu da suka wuce da na mutu da na mutu dalili shine akwai mai suna na takwara na dan gidan Malam Abubakar Giro Argungu yaya na da Allah ya mishi rasuwa Allah ya mishi rahama wasu kawai da suka ga Abdulmannan ya rasu to kawai sai aka dinga yada hotuna nan kawai aka dinga yada hotuna cewa na mutu wallahi har wani kira ni a waya na daga malam an ce man ka mutu ne ce masa wannan namba na barzahu kenan to tunda kana jin sauti na kuma ina batun na mutu gani kana jin sauti na ai tabbatarwa ya kare yayi to da tintin na tafi amma da yake ajali bai buga ni har yanzu lafiya ta lau amma lokacin da wa'adi yayi waye in sai hana mutuwa
waye isa
duk wannan dogayen benayen da aka yi adila da wannan jami'an tsaron da aka saka kaf za su hana mala'ikan mutuwa shiga ne ba ciki yashi bi ɗan aduwa je ya dauko shi ba ko ba ciki dauke ɗan aduwa ba
a'a
to kai kuma ba waye kai kai kuma waye kai wallahi in lokaci yayi kana ciki jami'an tsaron nan duk sun yi muzurai sun sassaida bindigogi sun hana mutane wucewa wallahi sai dai a ji baka motsi shi kan ya zo ya aikin sa ya tafi me Aliyu da Mange yake cewa tare dai kuke ko ina ne duk inda kuke tare kuna tare da mutuwa ai ko ina kaje mutuwa tana nan tana binka ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangari ne da lamarudi bai mace ba yace dube dai fir'auna waishi mai dagawa ba kamansa har cikin ruwa ne ta bishi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da yake nufi ba bai kai ga abin da yake muradi ba to sai sorawa yake kai kuma ta cira sama ta su dado ta bugo shaho ya fado shaho yana sama ta bi shi ta bugo shi ya fado to ballan tana kuma kai saboda ka mutuwa tana nan tana zuwa kanka ya kai mai girma shugaban kasa mutuwa tana nan tana zuwa kanka wallahi kuma za ka mutu ko maganin ta maka dadi ko bata maka dadi ba wallahi za ka mutu wannan security sun naka da suka zo su kama wannan da yake ka mutu ai ba ce sai su kama mala'ikan mutuwa ban ya zare ranka saboda ka wallahi za ka mutu wanda ma ka ma shirya mutuwa dai ka wallahi za ka mutu yadda aka ji aka binne Buhari kowa ya tafi abin sa wallahi kai ma ka daji abin ne ka kowa ya kama gaban sa haka daji abin ne kowa ya kama gaban sa yanzu gawon Buhari wa yake jikin gawon kowa ya tafi damuwan sa duk wannan gwamnoni da shugabannin kasa da jami'an tsaro da duk wani uniform sojojin sama da na ruwa da na kasa da waye duk da suka zo suka taru aka yi magawan gata aka yi fareti aka sa ta tsakiya aka tura aka duk aka gama duk wasu tutocin da aka sauke na bila duk yanzu ba an dage su amai da su ba ma'ana yanzu an manta da shi labarin sa ya kare labarin shi ya wuce kuma duk da kwaje kuka gama wannan yadda ka tsaya gaban gawan Buhari ka mata bye bye haka za a zo shugaban kasan gaba da tsaya gaban gawan kai mata bye bye haka da zo zai tsaya gaban gawan ka wallahi mata bye bye kai ma da ji a tura ka binne ka saboda kai ita mutuwa dama ba wanda yake santa amma kawai aiki ake mata saboda ka san ba makawa dole to sai kai aiki kawai kai aikin da zaka mutu talakawa sai Allah ya ji kanka amma mun dauka da kaje mutuwan Buhari mun dauka ka dauko wa'azi ashe ni saka kare yi mun dauka zuciyarka ta yi laushi ashe zuciyar ta ka tauri ta sake yin kaushi ne har kana ma tunanin ma bai kamata a ce ka mutu ba ai mun dauka cewa da kaje mutuwan Buhari yadda muka ga tayi kai tagumi mun dauka next Monday in ka shiga office za ka ce ka dawo da tallafin mai ba haka bane wannan tsadan da muke ciki a yanzu da ta ninninka lokacin Buhari mai jefa mu cikin ta ba tsadan mai ba saboda rashin tausayin shi bane lokacin da aka masa handin over na mulki tun kafin ya shiga office maganan da yake nan no matter how you protest we must remove subsidy wannan ita ce maganan da ya faɗi duk irin zanga-zangan da za ku yi sai mun cire ma'ana ya san za a shiga tsanani kuma har ta kai ga ayi zanga-zanga amma ya ce duk zanga-zangan da za ku yi a banza amma dai sai mun cire maganan da ya faɗi kenan duk zanga-zangan da za ku yi a banza kaga tun daga karɓar mulki ya nuna mana fa cewa ya zo azabtar da mu ne tun daga karɓar mulki saboda haka bar ganin cewa Buhari ya mutu muna ta ce talakawa su yafe masa wallahi ba ruwanmu da ku wallahi kuma ai galibin sa ai sun fi tsoron 2027 akan tsoron mutuwa to Allah zai kai mu 2027 din muna nan muna jiran ku insha Allah ta'ala ai ko wasu mu sun mutu ai wasu suna nan ai 2027 din tana zuwa kowa a cikin ku yayi abin da ya ga dama za ku sake dawowa wajen mu ai za ku sake dawowa wajen mu ai za ku sake dawowa wajen mu saboda haka talakawa yanzu sun shiga taitayin su ku daina tunanin za ku zo ku raba wa mutane kudi su sai zabe ku kuma duk wanda yazo ya kawo muku kudi yace ku zabe shi wallahi ku karbi kudin ku kusa aljihu dama daga asusun gwamnatin ku aka ciro ku karbi kudin ku kusa aljihu sannan ku je ku zabi wanda ya cancanta dama ba daga asusun gwamnatin ku aka ciro kudin ba to naku ne aka kawo muku kayan ku eh ba wanda ya haramta maka karba saboda haka duk wanda ya kawo muku kudi yace ga kudi nan ku zabe ni ku karbe shi kusa aljihu idan an je wajen ƙuri'a ku kada shi dan duk wanda yayi aiki yadda ya dace baya bukatun sai ya bada kudi kafin a zabe shi don da kage yana bada kudi a zabe shi mutumin banza ne kuma mu yi kokari duk inda muka ga mutumin kirki ya fito mu yi kokari mu tura shi matsalan mutanen mu wanda yake zai taimake mu ba shi muke so ba wanda zai ba mu kudi shi muke so to duk wanda ko kaci kudin sa kuma zaka biya haka kurin mutun zai zo da kudin sa kafin ya ci mulkin ya tara mashina da motoci da keke na fabri ya raba muku kuma ku ce wai bayan ya ci ba zai fanshe ba wannan kudaden da ya samu ya sai mashina da keke na fab da motoci bisabilillah ya samu su ba kudin sai ci roye ba ku ba kafin ya hau to da ku biya in ya hau wallahi za ku biya naka duk inda muka ga mutanen kirki mu tura su yanzu kamar misali Professor Isa Ali Ibrahim Fantami Allah ya sa ya gama lafiya mun ga yayi minista kuma mun ga iya kokarin da yi duk da lokacin yana minista mutanen mu sai ta tsagin sa wai me laifin sa shine saboda minista ne mai innal hamdulillah amma yanzu da ya sauka ku tare mutanen da suke zagin sa niku ba batun ma ku tambaye su waye minister of communication yanzu sunan shi ma ba su sani ba basu ma san shi ba kuma ya hau mulki lokacin data tana 1200 da wani abu kan ya sauka sai da ta koma 300 yana sauka yanzu ta koma me ta koma 2000 har da wani abu wanji gaba ta koma 2000 har da wani abu to yanzu bisa ga wannan kokarin da yayi kowa ya shaida kuma kowa ya sani yanzu kowa jikin shi ya gaya mishi saboda haka abun da yake shiri na fitowa takarar gwamna a jihar Gombe wallahi muna kira ga ƴan uwanmu ƴan jihar Gombe kar ku yi wasa da wannan daman ku fito ku bashi kuri'unku wallahi ku fito ku bashi kuri'unku ai mu abinda ma muke fata kenan mu mu zama gwamnan mu ga gwamna nan kuma gashi akan mimbarin juma'a ai mu Allah ya gama mana komai Allah ya gama mana komai gwamna a mimbarin juma'a yanzu shugaban kasa Buhari da ya sauka mataimakin sa ba pastor bane mataimakin shi pastor ne to wai mu musulmai ne mu kuma ba mu so mu ga malaman mu a cikin harkan shugabanci ba mu so mu gansu to in malamai ba su shiga ba ya dai harkar ta gyaru dole sai masu ilimi sun shiga eh saboda haka mutanen jihar Gombe wallahi Professor Isa Ali 2027 shine zabin ministan kasa ma yayi kokarin sa ballantana gwamnatin jihar Gombe kwata kwata karamin hukumar ta guda 11 kwata kwata karamin hukumar ta guda 11 so wanda ya jagoranci wani bangare na kasa yayi bajintan sa ina kuma ga jiha saboda haka muna nan kuma insha Allah tabaraka wataala duk malamin da ya fito takara wallahi zamu taka masa baya za mu mara mishi baya sai dai masu zagi su yi zagi masu suka su yi suka wannan duk ya rage nasu amma nan jihar Bauchi ma insha Allah ta'ala a wannan zaben sai mun ga malamai cin yan takara bi iznillahi ta'ala jahilai sun gama shugabantan mu ba yadda za a zo ya tsayar mana da gwamna a ce bai iya karatun alkur'ani ba an cuce mu wallahi an cuce mu Allah ya sa mu dace to su kuma Allah ya shirye su mu ma kuma Allah ya kada shirye mu Allah ya dora mu da su akan hanyar madidiciya Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi kaga di sun zo sun bata mana karatu ma sun cinye mana lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuri Allah ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين